is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidali a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo da shi a wata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kowace safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsakan mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka faki a ungwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiya da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanya wa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kada maryan zata sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya Murja Kunya kamar dai da za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin mu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa dan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar Murja Kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya rashin jihar Kano na cewa
mun bomba da ita karshen mako mun bada ita a ranar Alhamis wanda a ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu a jiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take
to mu dai mun bada ita Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci akai mata to da Murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yada labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma dan suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi da aka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tana abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misali zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a kuma
amma da ta damu da zargin Murja kenan
a wai da ku da cewa ya ta damu da kowace al'umma ba
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotunan kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gari shine ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Muhammad Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da cigaban labaran duniya.
A jamhuriyar Niger, kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta maida martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake daddada aniyar yaki da mahandama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da General Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasa din da ƴan kasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a ƙungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su galihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar mashara'anta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa lahin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosai daga gaban shari'a su zo mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, jini ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen Sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da aka yi na neman cigaban kasashen Sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa.
suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger wato idan ta ne ta Sidiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai ya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
mun ga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anda hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukumi ko gula lahi a nan ita da Faransa amma cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure ko kun kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tunci kan mu ciki kina mu wanga so jawan wanga abu da take wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta'adda daga mai duburi sai sai ke mi su ma mi babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ranka hindinta sai ka ce ha Faransa zo ka kai mini dubu soje bakin bodin Niger ta tattale ni ta alkuma daga gare su kuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu giggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria ko kira gani su ne sun ga ruwan mulki sun fara a cikin ran da aka kawo da ya kuma gauna shi da kashi na shi sun na shi wannan haka da mun sai ta mai mallaya ha gidan shi Syria ko kira ya kuma gauna Lagos an kawo da ina son su ake
ana yin tar da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki kwanu kwanci a lieutenant colonel dan dana colonel na Niger Lamizana yana general na wata waltata don Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali Kenku da Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma yawo na Murtani to an gandi ba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne su gobe mun ji kowa da kaza ka ta ko ya zai yi shi da zan
amma kuna cewa kamar da mu sun tsani ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abun
ya jama'a general ne da tobo shi ba kuma mun ga president da nan to idan ne mu gara cikin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani kun kasa al'ummar Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ku ba to abin da ya samu shi fi da so yin su masu gaji sun ga samu kasa da uku kuma so masu gaji uku sun gozo gozo sun gina ku za mu planning ita tana arziki ne gaskiya yoshe ba ka san inda aka bude kudin ka ba ba ka san inda aka lancin sai dai wayan ta ji ba faransanci community economic des etats de l'Afrique de l'Ouest to ina ikonomi shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga UMA ba dake kula da harkokin
su ba na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana da mutum baka da baka da abin wani kida
yayi ne bi baba ka ja mutane baka da birkin da baka da kofiya ga ni kana da rubutun mutane kana dore ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ci kanye da muke ci shekara 50 plus ke bayan kusa 50 ne ego ɗan Nijeriya da ɗan Najeriya ba mai raba su
president an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa fisibilai bangan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwatanta kwarta sauransu duka duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku sojan da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duke din suka diba wanda hikan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanan waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kowa labusani na an kore France France ta tafiyarta kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da baɗin nan da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ta rasa ɗaya miliyan hudu cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki kafin da shi zuwa Tahiru Gimba ne ma kan adalci kuma Najeriya ba mu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce ni yana president a Niger sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotunta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abin da aka yi a Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen nan ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsayi kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu ɗincin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a Allah da matakin nan
mun ga fata ce haka ne
ba zamu da ai ya yi dogara
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda muke ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinna yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta zafi samun tattalin arziki ne kan kasan da boko haƙi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko da mun masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi kuma bikin kaya sun ma yaye ka san kuma banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a ɗauka ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajen mu to di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahi a nan ita da Faransa ambasadocin Faransa yana can ya ka sahen ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kowa ya ka sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mune ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure ko kun kuskure ne wanda babban matsala ce muka sa muka tsinci kan mu ciki kinin wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nijar bane ba
president ta yi ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko ko bakin alƙalin ya riga ya bushe
an yanke abu ya kwanta zan yi ce amma ragon mai ya
tashi ba ta cikin sidiya shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
babu maganar tsayin abin da ne yanzu a yi ga IOS ga ECOWAS ga IOS ga sidiya a tattauna gyara gyaran da za mu yi na fawon bodo wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take daidai ruwa daidai take in ka bani visa in ka maka visa in babu visa mu yi shaka
don ana cewa kasashen nan na AS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
nan da yawa ne ake fadi babu wanda kai dan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da talabi ga man fita yake da wane ne hidi wane ne ba kali albashi kowa ya san gidan ramuwar ke na fita abin da turuwa ta aje a dauka a dafa a dafa a ci kinan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu haɗa ƙarfin mu ba wai zan ce yayin ya wani ji dan wani alaka ya ce a yanzu an ga tabbata da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka da kalmo mai yanzu babu mai gonan gatta babu mu ba wani zaka da kai kiwo ba wani zaka da kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma a cikin ne duk 36 kenan ya kai na gaba duk dan ta'addan daga mai duburi sai sai take sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka fitinka sai ka ce ha faranta zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattalin mi ta kasar al'umma daga Niger suka kuwa kowa ya sani daga sakon ta dalilin kawai su suka zuwa da machine su biyo ta dogon da tsayo da hilin ji mishi ma ni
a can dama akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta yi da na su ne yin da hamobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kamura na wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamura na wato yau daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Najeriya wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake a kan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni ke nan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami a kan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Albiri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima mu